الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على سبيل الواه الذي وكفى، أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahmar shi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan masallaci da yake nan unguwa ta kai goma a cikin garin Abuja ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma kamar da aka saba wanda wanda idan ba a manta ba yau muna 12 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yayi daidai da 13 ga watan 4 miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah Allah subhanahu wataala ya dawo da mu cikin wannan masallaci ba don komai ba sai dan tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda idan ba manta ba jiya mun tsaya kan aya ta 9 a cikin suratul taghabun wanda insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa jiya zamu dan haska waɗansu abubuwa kaɗan a cikin ita wannan sura ko ita wannan aya ta 9 sai mu tafi aya ta 10 insha Allah amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba wannan yake cewa yaya mutum zai yi maganin riya idan yana so ya yi to kamar yadda muka yi bayani jiya maganan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin al-Fawaid mujalladi na 49 cewa al-amal bighayri ikhlasin wal iqtida mutum ya yi aiki ba tare da yi dan Allah ba ko kuma ya yi shi dan kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kal musafir yamlau jarabahu ramalan yuskiruhu wa la yanfa'u kamar matafiyi ne ya cika jakashi da kasa wannan kasan nauyi kawai zai kara mai babu wani amfani da zai mai domin idan ka je can nan ma za ka sama kasa to dan me za ka jiba kasa daga nan yadda mutum zai yi kokari ya kori wato riya idan kana so ka yi abu sai ka ji kamar kana so wato kamar nuna ma mutane kake to sai ka danne zuciyarka ka sanya cewa dan Allah za ka yi kana bijirowa da Allah to ko da zuciyarka tana ce maka ba dan Allah bane ka tafi kawai kai dai Allah kake gani ba ka ganin mutum a gabanka to wannan ita ce kadai hanya da mutum zai samu ya kwaci kanshi da musamman abin da ya shafi maganar riya amma in ba ta irin wannan hanya ba to akan sha wahala matuƙa sai mutum ya yi aiki amma sai aikin ya tashi haba'an mantura a gaban Allah ran tashi ya ma Allah gafarta mana wannan ya ce akar makalla menene halarcin sai da kaya a hotel ko gidajen giya amma kayan halattacce ne halattaccen kaya ne shin hakan ya halatta malamai suka ce sai da kaya a hotel idan hotel din ya kasance mutane suna zuwa su zauna ba mutanen banza ne kaɗai suke zuwa su zauna ba to kai za ka iya sayar da kayanka a wajen tunda kai sana'a kake musamman kasance ba ka da wani waje da za ka je su yi wannan amma waɗansu malamai suka ce indai kana da inda zaka je to kaje ka bar wannan wajen shi ne, saboda waje ne da ana mu'amala da waɗanda ba mutanen kirki ba, hakan zai janyo kai ma din watakila aikin ka ya lalace, saboda zama da madaukin kan washi yake kawo farin kai. Ina fata mana fahimta. Amma idan mutum yana ba shi da waje sai wannan wajen, kuma yawanci hotel an san mutanen kirki suna zuwa ko mutanen banza suna zuwa, to idan akwai waje da mutum zai je to ya je, idan babu kuma a shi zai iya yin kasuwanci shi a wajen, ba laifi ba ne. Kamar kasuwa ce da mutanen banza suna shiga kasuwa, sannan mutanen kirki suna shiga, ba za a ce iyaka mutanen kirki ne za su shiga ba kawai, ko? To don haka ka sayar da kayanka, amma dai su mutanen banza watakila idan kana da kaya irin nasu to kada ka sayar musu. Dan ka siyar musu to ka zama kayi at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan. Allah kuma cikin suratul Ma'idah aya ta 2 yace wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Kada ayi kibice ne akan saban Allah da kuma wuce gona da yini. Wallahu a'lam. Wani yace mallan shin ana yin sallar nafila bayan sallar al-asr, domin nazo kullun ka shigo masallaci sai kai. Ee kwarai kuwa hadisi ne ya tabbata, hadisin Abu Qatada bin Rabi'i. Hadithin yana cikin Sahih Bukhari hadithi na 444, hadithin yana cikin Sahih Muslim hadithi na 714. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyarka'a rak'atayn qabla an yajlis. Idan ɗayan ku ya shiga cikin masallaci to yayi raka'a biyu kafin ya zauna. Mun fahimta? Arwaya ta Imam Muslim shine idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Nan cewa ya kare kuskure ya zauna har sai yayi sallar raka'a nawa, raka'a biyu. To wani abin da yazo tunaninsa shine akwai awqatul nahi, lokutan da an hana yin sallah, ko? To da wannan dalili, wannan hadisin shi ya danne hadisin cewa duk da lokutan bayan sallar al'asr ba a yin sallah ko ba a nafila, to wannan hadisin ya danne shi. Mun fahimta? Amma ala khilafin bainal ulama, malaman da suka tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi sallah lokacin bayan sallar al'asr da kuma bayan sallar asubahi, ko? To su sun tafi ala khilafin akan sabanin wannan ruwaya. Su in a ra'ayinsu ne, to in mutum ma ya shiga masallaci in dai a irin waɗannan lokutan ne ba zai yi ba, amma idan ka yi amfani da gundarin hadisin nan da na faɗa yanzu, to ko da lokaci ne ba na sallah ba, in dai ka shiga masallaci to za ka yi sallah na fila raka'a biyu. Mun fahimta? In ka yi amfani da doron hadisin. Amma idan ka ɗauki wancan magana ta waɗancan malamai da suka ce lokutan da Allah ya ce kada a yi, to in har lokacin ya shiga kamar la'asar yanzu, to in mutum ya shiga ma sai ya zama shi. To idan mutum ya ɗauki wannan gefen, in ya shigo masallaci ya zauna, babu laifi. Ina fata mana fahimta. Amma idan mutum ya yi amfani da wannan hadisin kuma shi ne afdal, shi ne ya fi. Wallahu a'lam. Wani ce salamu alaikum, tambaya ta sai wani ya fi wani ne ya fi muhimmanci, gina masallaci ko makaranta? Jazakallahu khairan. Gina masallaci ko makaranta wanne ne ya fi muhimmanci? Malamai sun yi saɓani akan wannan matsala, akan cewa wanne ne ya fi. Kun san idan aka ce an yi saɓani, to abu ne ya kasance watakila ba a samu gundarin hadisi tare da ya zo ya yi magana a kai ba. To sai malamai kowa ya dinga ijtihadi, ya dinga tsosano wace hujja ce zai same ta a jikin wani hadisi, ya makale a jiki domin ya yi istikhrajin, ya fitar da wani hukunci a cikin wannan hadisi. Wannan shi ne ake nufi wato ilimin usulin fiqh, ilimin wato da mutum zai iya sanin yadda zai istinbatun hukunci, ka fito da hukunci a cikin nassi. Aya ce za ta zo, amma idan aka mata fashin baki, malamin fiqh sai su iya fitar da hukunci kamar guda 70 a cikin aya. Mun fahimta? To malamai sun tattauna akan gina masallaci ko makaranta. Masallaci wajen bauta ne, makaranta kuma wajen koyon ilimin da za a samu abokata wa Allah ne. Idan babu ilimi da za a bautata wa Allah, kaga ai kenan an yi shirme kenan, sai an samu ilimi kafin a bautata wa Allah, ko? To shi ko masallaci wajen da ake bauta ne, domin mutum ya gina masallaci wa Allah subhanahu wataala. Hadithi cikin Sahih Bukhari 233, hadithin cikin Sahih Bukhari 450, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, ko bana Allahu baytan man bana lillahi masjidan bana Allahu mithluhu fil janna. Wannan ruwayar kenan ta Uthman bin Affan, wanda ya gina wa Allah daki masallaci, to Allah zai gina mai kwatankwacin wannan a gidan aljanna. wancan kuma masallaci ne da za ku yi ilimi wanda kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnadin Imam Ahmad bin Hanbal talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ko neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi to idan ka hada zantuttukan guda biyu nan masallaci dakin Allah can kuma neman ilimi ne farilla ne a nemi ilimin addini yadda za a bauta wa Allah to malamai suka ce ala hasabil haja wannan shine fatawa ta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin nurun ala dalbi cewa gwargwadon bukata idan mutane sun fi bukatar masallaci to masallaci a wannan lokacin shi yafi idan mutane sun fi bukatar wajen makaranta wajen karatu to wajen karatu shi yafi a wannan lokacin mun bayyana gwargwadon yadda bukatar abin ta kasance ba za a ce wani yafi wani ba tunda kowanne da muhimmancinsa ina wata mana bayyana wallahu a'lam na san kowa ne da wannan sai wannan yake cewa na hukuncin auren da aka raba shi a kotu amma daga baya matan da mijin suka ce ba su rabu ba ka ji wani rikici kuma ba su rabu ba tunda ba da yardan mijin ba ne shin za su sake zaman aure ko kuma baya ga haka kuma daman akwai saki biyu kafin nan akwai saki guda biyu to ya auren yake an yi saki a kotu waye sakin alkali to alkalin wataƙila mace ce take ƙara ke to idan mace ce take ƙara kulli ake kamar da muka faɗa jiya kulli kashi biyu ne akwai ba'in akwai kuma fasakhun bila talaq wanda muka faɗin raji har magana Imam Malik da Imam Shafi da Imam Abu Hanifa sun tafi akan cewa shi kulli yana halattar da mace ta tafi saki uku ne direct ko haka muka faɗa ko muka ce Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ats-Tsauri ko da An-Nafi'i da Az-Zuhri duka waɗannan sun tafi akan cewa idan aka ma mace kulli a cikin kotu to ta tafi gaba ɗaya saki uku ne hatta tankiha zawja na gaiba har sai ta yi wani aure na daban su kuma mazhaba ta biyu mazhaban wato Imam Shafi'i fil qadim na faɗa Imam Shafi'i fil jadid shi ma na cikin wancan gefen da suka ce saki uku ne saki ne wanda yake na uku gaba ɗaya to Imam Shafi'i fil qadim a tsohuwar wato fatawarsa da shi da al-Imam Ahmad bin Hanbal fi riwayati al-mashhura wannan shi ne zaɓin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da tilmizuhu da ɗalibin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun tafi akan cewa idan an yi kulli a kotu to kulli yana matsayin aure ya lalace ne amma ba saki ba ne to idan a kotu alkali ya ce ya saki mace a'a sai dai in mace ce take ƙara ta kai ƙara sai a yi kulli ko to idan ba ƙara ta kai ba irin yadda wani yake yin tafiya ne kawai ya yi tafiya ya ɗau tsawon lokaci bai dawo ba sai can bayan shekara biyu uku to alkali yakan iya sakan mace a wannan lokacin to idan ya saki mace domin ta je ta yi wani aure saboda kada ta je ta yi barna a bayan ƙasa to a wannan lokacin da aka sake ta ta yi aurenta tana tare da wancan mijin to sai kuma wannan mijin ya dawo kaga ai alkali ne ya saka ko me dalilin da ya sanya ake sakan mace ana sakanta ne alkali saboda kasancewar mijin ya tafi bai dawo ba ba a gaban shi ake sakin ba ai na tunanin cewa wataƙila ya mutu hukima alaihi bil faqdi ko hukima alaihi bil maut amma hukuncin ya mutu gaba daya sai ba gan shi ba kawai ana zaune ta yi wani aure ko sai gashi ya dawo to nan kuma ya za a yi wannan rigima ce ba mai tsawo ba rigima ce mai tsawo tsakanin malaman fiqh idan muka ce za mu bude ta to karatun ma ba zai yi ba to amma me ke ce magana a cikin a takaice idan ta dawo a lokacin idan ko shi ko kuma shi ya dawo to a lokacin za a bata zaɓi tun daga wannan mutum ina ke ya dawo kuma bayan an yi wancan auren to ya za a yi idan ta ce ta fi kanta koma wajen wancan dama a rashin wancan ne ta tafi wajen wannan ko sa akwai wanda dama kawai a babu larura za ta aure ka dan babu wani mai shi yasa daga wani ya bullo to za ta aje ka a gefe ta baka ka to a wannan lokaci sai a bata zaɓi idan ta ce ta yarda ta koma gidan mijinta na farko to sai ta yi istibra'i sai kuma ta koma gidan mijinta na farko sai a sake musu aure wannan su malamai suka ce ba sai an sake ba auren yana nan kawai automatic ina ba ta muna fahimta wallahu ta'ala a'lam bismillah malam aje ayar da muka kwana akai aya ta 9 cikin suratul taghabun ko Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmin jam'i zalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada yace zalika al-fawz al-'azim ubangiji ta'ala a cikin ayar yake cewa wannan ita ce ranar da za a yi alghabun zalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'malu salihan kuma ya aiki na kwarai wanda mun faɗa sharadin shiga aljanna sai ka yi imani kuma ka aiki na kwarai shi sa Sufyan al-Thawri cikin Hilyatul Awliya mujalladi na 7 shafi na 62 yake cewa idha hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw amalin salihin fa ajjil mudiyahu min sa'ati idan mutum ya himmatu yana son zai yi wani aikin alheri na sadaka ne ko kuma a'a aikin alheri ne ko kuma wani aiki na kwarai to mutum ya gaggauta gabatar da wannan aikin a wannan lokacin qabla an yahula bainahu wa bainahu shaytan kafin shaytan ya zo ya shiga tsakaninka da wannan aikin domin daga ka fara yunkurin zaka yi aikin alheri shaytan zai zo ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha sai shaytan ya hana kai shikenan kuma mutum yayi asara sannan ayat tana magana akan cewa yallai ɗan aljanna fa idan sun shiga gidan aljanna fa suna cikin roman lagwada lagwadan da ba za su taɓa fita a ciki ba wata irin ni'ima ce da Allah ya tanada kai abin koyi sai an je kawai domin hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 3244 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2824 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gidan aljanna fiha ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba la udhun sami'at kunnan ka bai taba jin akwai wani abu da ya yi irin wannan a gidan aljanna ba wala qatara ala qalbi bashar sannan bai taba fadawa a cikin tunaninka ta ce kai amma akwai abu irin abu kaza baka taba tunani ba to zaka gan shi a gidan aljanna shi isa duk wani abu da zai kawo maka tsefo wajen yadda zaka zauna baka shiga aljanna ba to kai kokari ka aje wannan abu cin nama mutane bata ayyukanka da riya kokarin wato mutum ya dinga cin nama mutane musamman cin nama mutane yana rusa ayyukan dan adam duk inda kai imani kai aiki na kwarai to ka zauna kana gulma akan mutane kana zagin su to yake rusa maka ayyukanka gaba daya akwai mutanen da su kullum inda suka zauna kullum sai ya tsine ma wadansu amma ba laifi bane idan mutum shi malami ne ya dinga faɗan aibubbukan wadansu domin mutane su gyara amma haka kawai wani ya zauna bai shi da aiki sai zagin mutane abin akwai hatsari mai girma idan ka duba cikin littafin At-Tazkira na Ibn al-Jawzi shafi na 124 yake cewa fa kam aftadat al-ghaibatu min a'malis salihin cin nama rusa ayyukan mutanen kirki na waye a duniya wa kam ahbabat min ujuri al-amilin ladaddakin mutane masu aiki na waye gurgusa ya rusa ta gaba daya wa kam jalabat min sakhabi rabbil alamin yace so nawa cin nama ya janyo fushin ubangiji ta'ala so nawa sai sa duk abin da zai zo a shirka ce kana aiki da shirka to ita maka ajiye aikin nan Allah ba zai karbi wannan aikin ba wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada shine Allah sai ce abada har abada domin yan aljanna su samu kwanciyar hankali su samu nutsuwa kada su dauka cewa za su fita a ciki ina ba ta mana bayyana sai Allah ce zalikal fawzul azim ya zo guri shida a cikin alqur'ani mai girma amma akwai wani wajen kuma sai ka ji Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shi ne duk ba ta mun bayyana to shi ma huwal fawzul azim din shi ma guda shi ne zuwa cikin alqur'ani mai girma ba mu da lokaci to yanzu kuma za a juye akalan magana zuwa kan kafirai an gama magana akan masu imani to yanzu kuma za a koma zuwa kan kafirai domin ku san cewa idan suka kafirce ba su yi imanin ba to ga su ma sakamakon da zai same su shi sa Imam Qurtubi yake cewa zakara malil mu'minin thumma zakara malil kafirin nan Allah ya ambaci abin da yake ga kafirai sannan kuma sannan zai ambaci abin da zai shafi su kuma kafirai idan har ba su yi imani ba sai Allah ce
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina da wadannan da suka kai suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin ulaika ashabun nar wadannan kuma sune yan wuta Allah karim Allah ce hum fiha khalidun dan ku san cewa wadannan su ma za su dawoma wadannan su ma za su dawoma a cikin wutar jahannama shine Allah ce hum fiha khaliduna wallazina kafaru malamai suka ce wallazina jahadu bi wahdaniyatihi وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه وأن تكي مثل ساموال الله وكذبوا بأدلته دون بدليل لذلك يتكبتل لتواء في الله وحججه دهجوجي تكي أنفع لأشياء القرآن بجرمة تواءي الله شكديني منظم الله النبم اللاني النبوة تسكتوا النبواني الله اللاني أيكوسو وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه آي القرآن سنكر يتاقب بعدها shine Allah ce wa kazzabu bi ayatihi to ulaika ashabun nar wadannan su ne yan wuta wanne yake nuna hatsarin mutum ya karanta ayoyin Allah domin akwai wadanda su yi kafirci ne Allah ne ba su yarda da shi ba akwai wadanda kuma tsabaragin musu ne a'a su ayoyin alqur'ani ne ba su yarda da su ba domin ayoyin alqur'ani mai girma ayoyi ne guda 114 surori guda 114 to surori guda 114 din nan barkaci ka dauki suratul baqara ayoyin da 286 to ayoyin 286 idan ka dauke shidan gefen nan ba sauran 20 ba kenan 28 ko to 28 286 286 to ka cire 6 din nan gefen ba sauran 28 ba sune adadin ayoyin Madina sune adadin ayoyin to idan kuma ka cire biyin nan gefen ka dauki 86 shine adadin ayoyin ina makka ayoyin da Allah ya saukar a makka kenan to idan ka hada 28 da kuma 86 zai baka 114 adadin surorin alqur'ani kenan to wanda ya karyata adadin wadannan ayoyin mun fahimta Allah ya ce ulaika ashabun nar wadannan su ne yan wuta wadannan surorin ka karyata su ayoyi 6236 ka karyata su ulaika ashabun nar wadannan su ne yan wuta shi yasa mutum yayi hattara kada wani dalili ya sanya a ce yau ka shiga cikin yan wuta Allah kare malamai suka ce kafirci kashi biyu ne wannan wato al-kufr kufran akwai kafirci wanda yake mukhrijun min al-millah wanda yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci akwai kuma kufrun ni'ma kafirci wa ni'ma mutum ne ya maka aikin alheri amma kullun sai ka dinga musu bai maka komai ba kullun banja zagi shi babu abin da kake yi to a cikin al'umma akwai wadanda suke wasa da ayoyin alqur'ani malamai suka ce mutanen da suke musun ayoyin alqur'ani mai girma da wadanda suke karyata annabawan Allah sun kasu kashi uku akwai na daya raddun nusus as-sabita akwai mutanen da suke biyar da ayoyi nassoshi hadisai sun tabbata ke ce ƙarya ne to wannan shi ma yayi kafirci ina fata mana fahimta to a raddun nusus as-sabita shi na gaske shi biyu akwai al-jur'atu fi raddun nusus akwai kuma ittihamul rusul bil kadhib akwai wanda yana ganin nassi zai karyata shi kamar yadda ya faru da Amr bin Ubay in ka duba littafin Mizanul I'tidal mujallad na 3 shafi na 278 haka nan Siyaru Alam Nubala na Imam Az-Zahabi mujallad na 6 shafi na 104 Amr bin Ubay da yake cewa law kana tabbat ya da Abi Lahab wa tabbi yace tabbat ya da Abi Lahab Allah yace tabbat ya da Abi Lahab hanin Abu Lahab ya halaka ko sai yake cewa ai da sauki law kana fi lawhil mahfuz inda ayar nan a cikin lauhin mafus take to lakana da ya kasance a wajen Allah laysa lahu hujja Allah bai da hujja akan bayin ba amma tunda dai a cikin alqur'ani ne to mai sauki ne mun kafirce mata wai shi ba musulmi ne ke fadan wannan da a lauhin mafus ne to da sauki amma tunda a cikin alqur'ani ne to ha ai Allah bai da hujja akan mu kuwa Abu Lahab ne shiga aljanna to wannan shine al-ju'atu fi raddin nusus akwai kuma waɗanda su a wajen raddin nusus suna ƙaryata manzanni sun ce annabawan ma ƙarya ne kamar yadda na faɗa akwai barahima ko da ƴan jahriya wanda ibn hazm ya ambata a cikin littafin al-fasl fi an-nahl wal-ahwa wal-milal shafi na 69 ya faɗi waɗansu sun ce ma babu annabawa annabin kawai da Allah ya aiko shine annabi adam to wannan shine raddin nusus. Akwai kuma na biyu waɗanda suke su ma kafiri ne, su ne al'abatu fil masadir shar'iyya, mutum ya dinga waka da nassoshi na shari'a. Na ɗaya akwai mutanen da su at-tasdiqu bil qur'ani duna sunna, akwai mutanen da sun yadda da alqur'ani amma sunna ba su yadda da ita ba. Sannan akwai mutanen da kuma al-iman bi ba'd al-kitabi wal kufr bi ba'dihi, fi iman da wani bangarori na cikin alqur'ani mai girma sannan sun kafirce wa gefe kamar ɗan shi'a. Shi ba ɗan shi'a dishe ga saka safa akan mutu'a ce ba, yadda zai zaga ya je ya auri auren kwantara, yayi auren sati ɗaya sati biyu. Hadisi kuma ya tabbata a cikin Sahih Bukhari 5515. Kuma abin da zai ba ku mamaki, wanda ya ruwaito hadisin shine Ali ibn Abi Talib, yace na ha anil mut'ati yawma khaybara, manzon Allah ya hana auren mut'a da aka je yakin khaybara. Dan Allah akwai sauran magana, manzon Allah ya hana, hadisi na cikin Sahih Bukhari 5515. Kai me hudan nan 5515 dan ka san cewa babu maganan hujja da wannan shi abin ke kawo. To wannan shine al-iman bi ba'd kutubi wa kufr bi ba'dihi, shine Allah ya faɗa cikin suratul baqara afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu za ku yi imani da wani shashi kitabi ku kafirce mu wani shashi. Fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. To sannan akwai waɗanda su kuma wajen wasa da shari'a, katmun nusus, duk wani nassi da bai zo da daidai ra'ayin su ba sai a ɓoye shi, shine katmun nusus. Ina fata mana fahimta. Akwai kuma masu tahrifun nusus, sai a canza wannan na hudu kenan ko na biyar, sai su canza nassi idan bai daidai da ra'ayin su ba. Akwai kuma waɗanda suke da raddu hadithil ahad, idan hadithi ahad wani ilimi ne na hadithi, sai su mayar da shi ba su yadda da hadithin ba. Akwai kuma waɗanda suke da istidlalun nusus, suna yin kafa hujja da nassoshi ne lil i'tibab la lil ihtimal, dan su yi musu ne ba wai dan su kafa hujja da su ba, ba wai dan su dogara akan wannan ba. To duka waɗannan bangarori ne da yake nuna ɗan adam in har ya tafi akan irin waɗannan bangare to ya kafirta. Shine Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, waɗanda suka kafirta suke mutun ayoyinmu, suke ƙaryata ayoyinmu, Allah ce ula'ika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta. Allah ya tsare mu. Allah mabukin sarki ya tabbatar da cewa su ƴan wuta ne, dan kasancewa duk mutumin da ya kafircewa Allah to ya gama shiga cikin hatsari. Barkuci, hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi hadisi na 2585. Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih al-Jami 5250. Wanda yake dan wuta ya shiga cikin masifa. Law anna qatratan min az-zaqum quqirat ala ahli ad-dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'ishahum fa kayfa biman takunu ta'amuhum. Manzon Allah yace inda zaqum za a tsako da shi, zaqum wanda a gidan duniya ma cikin suratul Isra'i aya ta 60 wa shajaratul mal'unata fil Qur'an. Abdullah ibn Abbas hadithi cikin Sahih Bukhari 5888 yace bishiyar da take tsinanniya da Allah ya ambata cikin Al-Qur'ani mai girma ita ce shajaratul zaqum. To manzon Allah yace inda shajaratul zaqum za ta dan tugo gidan duniya, ta tugo daga wutar jahannama, wallahi sai ta bata duk abincin da muke da shi a duniya. Sai manzon Allah ce fa kayfa biman takunu ta'amun, ina ga wanda kuma za a ce shine abincin sa. To Allah ya ce ula'ika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta. Duk abin da ka san cewa zai iya kai ka wutar jahannama, akwai mutumin da zai tafi wutar jahannama amma ba zai dawo ma a ciki ba, amma saboda cin naman mutane, saboda zagin mutane, dalilin da zai sa ya shiga cikin wutar jahannama kenan. Amma imanin sa Allah zai iya fitar da shi bi rahmatihi da rahmatihi, ko bi shafa'ati da shafa'a ta'allaqu bi shafa'ati an-nabi, ko bi shafa'ati al-awliya, ko bi shafa'ati al-mu'minin. Amma dai mutum zai shiga cikin wutar jahannama, shi yasa mutum yayi hattara wajen zagin mutane da cin naman mutane. Ka duba littafin Bahru Dumu' na Ibn Jawzi shafi na 131, sai yake cewa barkuci, yake cewa wanda yake zuwa yake al-ghiba, yake cin naman mutane, kaman nasaba al-manjarik, kaman wanda ya zo ya kafa majajjawa kun san majajjawa ko kaman mutum ya kafa majajjawa ne yarmi bihi hasanatihi yaminan wa shimalan wa sharqan wa gharba kaman mutum ne yake ta jifa da majajjawa amma jifan da yake yana jifa da kyawawan ayyukansa ne dama da hagu gabas da yamma haka zai karar da ayyukansa gaba ɗaya sai ya tashi abin alkiyama bai da komai shine Allah ce ulaika ashabun nar to kai ma zaka shiga wutan nan kuma kamar yadda na faɗa ƴan wutan nan da Allah ce ƴan wuta ne ba za ku fita cikin wutar jahannama ba ba za ku taɓa fita ba saboda Allah ya riga maka sam za a zo da ita mutuwa kanta hadisi cikin sahih bukhari 4730 sahih muslim 2849 za a zo da mutuwa fi surati kafshin amla a cikin sura ta rago mi kaho sai a yanka shi sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut ya ku ƴan wuta ku dawwama har abada babu fita a cikin wutar jahannama to shi yasa wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin as-sittatu sahiha 1087 aya namu ahlul janna shin ƴan aljanna suna mutu suna yin bacci sai manzon Allah ya ce annawmu aqal mauti shi bacci dan uwan mutuwa ne la yanamu ahlul janna ƴan aljanna ba sa bacci amma ƴan wuta suna cikin balbalin bala'i ta inda ta ina mutum ma ya isa yace zai iya yin bacci saboda yana cikin balbalin bala'i to bari ku ji ayoyin da suke tabbatar da cewa da Allah ce hum fiha khaliduna kamar yadda ji muka kwararo ayoyi da suke tabbatar da cewa za su dawoma a cikin wuta to waɗannan ba za su dawoma a ciki suratu az-zukhruf ayata 74 da ayata 75 innal mujrimina fi azab jahannama khalidun la yufattaru anhum Allah yace mujrimai suna cikin wutar jahannama خالدون لا تجاو ماجه لا يفتر عنهم العذاب عذاب بزاء صوتا مصبع بزاء لك قفا بكل سنة كنت الله سريم سنن سورة الزخرف إذا مهر ويو آية سبع عند بقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون سيسا لنك كراء شمك جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك ومن جدك يجمع جمو قال سيسا إنكم ماكثون أشكي ذاك دوما بها magana a gama da kuma bai taso ba Allah tsare to mu koma cikin suratul isra aya ta 97 kin mun ita Allah yake kullama kabad zilnahu sa'ira duk lokacin da wutar ta mutu ta danyi dan sauki kadan sai a kara sa'ira ce suratul a'la aya ta 12 da sha'u alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha ba zai mutu a cikin ko ba zai rayu ba wallahi masifa ta kai masifa ba zai mutu ba ko ba zai rayu ba to wace irin rayuwa ce Allah kadai ya sani Allah tsare daga cikin masifa wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin abin nan a cikin suratu maryam aya ta 72 yace wa nazaru zalimin fiha jifiya zamu bar mujrimai a cikin wutar jahannama jifiya suna gurfane ayat da ta kara tabbatar da cewa za su dawoma a cikin wutar jahannama babu fita a cikin wutar jahannama suratu ibrahim ayata 16 ayata 17 yatadarruhu wa la yakadu yusibuhu wa yatihi al-maut min kulli makan allati wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adhabun ghalib mutum zai daga kwankwadan wani irin ruwa mai zafi a wutar jahannama yakadu yusibuhu wa yatihi al-maut min kulli makan mutuwa za ta dinga zuwa ta kowane gefe sai ya mutu amma Allah ce wa ma huwa bi mai ba zai mutu ba ai dama masifa ta take sanya mutun ya mutu to mutuwa duk bala'i ta jahannama mutun ba zai mutu ba shi fa a cikin suratul furqan aya ta 65 yace inna azabaha kana gharama azabul wutar jahannama gharama kamar wani tara ce ake musu Allah tsare aya ta 77 shi ma sun so su fuka kun ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama azaba za ta kasance mai lizimta ce ba mu magana daga kafa Allahu akbar suratu fatir aya ta 37 walladhina kafaru lahum nar jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha ba za a sassauta musu wani abu daga cikin azaba ba Allah ce kazalika najzi kull kafur haka nake sakantawa dukkan wani mai kafirci Allahu akbar mu koma cikin suratul baqara aya ta 162 khalidina fiha لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون التي بذا اكثرت عنهم العذاب ولهم ينظرون كما لا اجكر تامس با ان تبن بلن بلاي كي وتر ذاك بعد ان كنا سوره البقره ايه 167 وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤ منا كذلك يريهم الله اعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التي والله بلاك تاتهم جهنم وما هم بخارجين من النار فيش كثير الله اكبر الله كريم لكن يبقى الله كوي يزور على فيها بركتي لكن هجوز انت وبلاك تاتهم جهنم الله Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin surat al-ma'ida ayata 37 yake ce walahum azabun muqim inda yazo wasariq wasariqat yuriduna an yakhruju minan nar yawma hum bikharijin minha yace walahum azabun muqim na da azaba ta umanniya surat as-sajda ayata 20 kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha duk lokacin da suka ji bala'i yayi bala'i a cikin jahannama suna so su fito uidu fiha sai a yadda su ji subhanallah surat al-hajj ayata 22 kullama aradu an yakhruju minha min ghammin kun ji alqur'ani ko wancan kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha nan kuma kullama aradu an yakhruju min ghammin daga cikin bakin cikin da suke ci uidu fiha sai a yadda su cikin wannan bakin cikin da suke ci والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أولئك أصحاب النار وإن سنة يموتا في التي هم فيها خالدون أشكي ذات الدوام ألا ما بكن سكي قريب ما كان ما باب جاء نجي ما تقبل دا آيات
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم
كافه مفسر wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi saman bakwai a wata ruwaya kuma cewa yana mabarki ne hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin 29 hadisin ya kara tabbata 1052 53 54 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin na 901 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud 1189 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 2602 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 1493 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 2700 11 ya karanta bata 1374 1384 hadisin yana da shawahid a cikin sahih bukhari 86 1384 1384 hadisin ya karanta bata 1745 1775 1749 1322 1052 1053 1044 1041 1047 1047 1052 1352 hadisin ya karanta bata hadisin a cikin sahih muslim 1400 hadisin ya tabbata a cikin sunan an-nasa'i 1453 فلم أرى منظرا قط أفظع منه بل تأذن وأنا أولي بن صوره إلى النبى أرى يوكا من ذا التي في تأذن مديبة إلى متجهنم الله متن هي إلا كي أبي رواية أما حديث بي إنجان دبا أكوي ضعف عشان حديث ألا مضو تسلسي يتشي ملايكة جبريل عليه السلام جيكا كنا وجاء كجيكا كرام ملايكو kuje da zikar cikin ibn malaiku ku hura wutar jahannama sai da suke shekara dubu abaragin hurawa sai da wutar ta yi farasol sai Allah madaukin sarki da aka dawo ya gani ba sai ce yaya sun suke ce mun hura sai Allah ce a ƙara zuwa hura shekara dubu sai da aka yi shekara 2000 ana hurawa da zika ziki na mala'iku sai da yake jaja wur sai Allah ce ai ja akwai alamar rahama shi ma ci a koma a sake hurawa sai da aka kare hurawa shekara 2000 sai ta baki kiran sai Allah ce to wannan shine gidan azgalbai shi isa duk bala'in mutanen da za a tura a ciki ba za ta kushe ba hadisi cikin sai Bukhari 2661 haske Allah ya sanya kafarsa a ciki ya za a kadamahu Allah ya dauki kafarsa ta izza ya daura sai ta ce kaf kaf na kushe dole ka kushe amma idan ba haka ba za ka kushe ba Allah ya kare to nan kuma wani sabon faifai ne Allah subhanahu wata'ala yake labar ta mana yace ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah sai da iznin Allah ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يهدي تعالى يكتشوى جوان دي إيمان دي الله يهدي قلبه وألا بشبه الدسوش يسعى والله بكل شيء عليم ومن يهدي تعالى مسلين أكن دقى بندك جيد الله يكن قومي أنم ومن يهدي تعالى يكتشوى ما أصاب من مصيبة ما دليل سوحر وانا آية وتنسلك شما لم تفسير سكة شيء آآ وتنسلني لك شكين كافري سكة شوى ما عليه المسلمون abin da yake shafan musulmai law kanu ala dinil haq inda akan addinin gaskiya suke ai la sanahumullahu anil masa'ib da Allah ya kare su daga dukkan masibu ko da addinin gaskiya ne to da masiba ba za ta dinga samun su ba sai Allah ya saukar da wannan aya ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masiba da za ta shafi mutum illa bi idnillah da izinin Allah babu wanda ya ife shi haka kawai masifa ta zo haka kawai ta zo ne ba tare da Allah ne san da ita ba Allah ya san da ita bi idnillah ai bi iradatihi wa qada'ihi da sanin Allah da kuma yardarsa da hukuncinsa hukuncin Allah ne ya sanya masifa ta zo bi idnillah malamin suke ce sun samu sabani me bi idnillah wadansu malamin suke ce bi amrillah da umarnin Allah inda Allah bai bada umarni ba masifa ba za ta zo ba wadansu malamin suke ce a'a abinda ake nufi shine bi ilmillah duk wata masifa idan ka ganta to da ilimin Allah da sanin Allah wani yana ƙara tabbatar da ilimin Allah ina fata mana fahimta ma asaba min musibatin illa bi idnillah abinda zai tabbatar muku da wannan kuma cikin suratu al-imran aya ta 49 wa rasulun ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idni fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa ruhi al-mauta bi idnillah annabi isa yana cewa ina warkar da kutare da masu rashin lafiya bi idnillah bi idnin wa da idnin Allah ya nuna cewa duk wani abu da idnin wa yake faruwa da idnin Allah kuma cikin suratul maida aya ta 110 nan ma Allah subhanahu wataala yake ba mu labari in qala Allah ya isa ibn maryama uzkurni ni'mati alayka wa ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa bil mahdi wa kahla wa id 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrat wal injil wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idni fatanfukhu fiha fa yakunu tayran bi idni Allah yace kana hura abu sai ya tashi in tuntu ne ma annabi Isa alaihi salam daga ya taba shi Allah ya ce yana tashi ne bi izini da izini na a shekin ko me yake kashi da izinin waye da izinin Allah to ma asaba min musibati malamin suke ce lam yusab ahadan min al musibati illa bi idnillah babu wanda wata masifa za ta same shi fa ce wannan abin da izinin Allah kaga annan Allah ya karya alkadarin kafirai da suke ganin cewa masifa da take shafan musulmai cewa a'a ai wannan ba akan addinin gaskiya suke ba wannan hukunci ne na Allah idan Allah ya so masifa sai ta shafe ka ko ni matsayinka kuwa illa bi idnin Allah sai da izinin Allah sai Allah madaukin sarki yake cewa wa man yu'min billahi to duk wanda zai yi imani da Allah yahdi qalbahu to Allah zai shirye da zuciyarsa wani yake ce qira'atul jumhur yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa to nan akan cewa wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi kalbu Allah zai shirye da zuciyarsa akwai maganganun malaman tafsiri guda shida wadansu suka ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi kalbu Allah zai shirye da zuciyarsa idan kuka dora a ayar an ce ma asaba min musibatin ko to duk wanda ya imani da masifa idan ta zo ya hadi kalbu Allah zai shirye da zuciyarsa lil yaqini ya samu yaqini cewa daga wajen Allah take mun fahimta wadansu malaka suka ce a ya hadi kalbu bi ridha Allah madaukin sarki zai shiryar da zuciyarsa bin riba da yarda ka yarda iya cewa daga wajen Allah take wadansu malaman tafsiri suka ce a ya haɗe ƙalbahu zai shirye da zuciyarsa inda musiba, wanda ita ce magana ta Jubair bin Mut'im cewa Allah zai shirye da shi yayin musibar, sai tuna ayar da take cikin suratul Baqara aya ta 156, inna lillahi wa inna mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Kunji inna lillahi ba mutum ya ce kalu ba, ka san yawancin mutanen mu kalu suke cewa, kalu sun ce kaga kai baka ciki kenan, sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, ya haddi qalbahu, duk wanda ya imani Allah zai shiryar da zuciyarsa, ayu sabbituhu ala al-iman, Allah zai tabbatar da shi akan imani, abinda ake nufi kenan. Waɗansu suka ce a'a, wancan magana inda musiba shine inda istirja'i, waɗansu malamai haka suka fassara, mutum zai yi istirja'i ya ce inna lillahi, ina ba ta muna fahimta. Waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, ya haddi qalbahu, Allah zai shiryar da zuciyarsa, ubtiliya bis-sabri, Allah zai jarabe shi da hakuri, dole ma ya fara zai haƙuri, sannan kuma Allah idan ya jarabe shi, sannan kuma ubutiliya bi shukur, Allah zai jarabe shi da godiya, ya dinga godewa Allah, kuma Allah ce ke bike sa akan wato wal afu al man zulima, sai ya dinga yin yafiya akan wanda ya zalunce shi. Duka waɗannan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, maganar Abdullahi bin Abbas cewa Allah zai tabbace shi lil yaqini, zuwa ga yaqini, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyuqbi'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu, Allah zai shirye da shi zuwa ga dace, zuwa ga yaqini, ya samu yardan cewa Allah ne ya hukunta wannan abun, inda cewa Allah ya hukunta abun nan zai same shi, to wallahi zai same shi. Wannan kaga ya daidai da hadisin da yake cikin sunan na Tirmidhi 2517 ko, wa'lam anna al-umma law ijtama'u ala an yaghuruka bi shay'in lam yaghuruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, in duk duniya za ta hadu ba su isa su iya cutar da kai ba sai abinda Allah ya hukunta maka, ina ba ta muna bayyana. Wannan kuma malamin suka ce a'a, yahdi qalbahu, Allah zai shiryar da zuciyarsa bis sawabi ila al-janna, ya dinga neman aikin lada da zai tafi gidan aljanna, in har ka yadda da masifa bi iradatin Allahi wa qada'ihi, da hukuncin Allah ne da kuma sanin Allah, ina ba ta muna bayyana. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وان دي ايماني ده الله يهدي قلبه الذي شريت ده زوجيرتا ina fata mana fahimta. Wadan su malamai suka ce a'a, yahdi qalbahu, Allah zai shiryar da zuciyarsa ne, anan Allah zai shiryar da zuciyarsa ce wato da imani, sai kafince ya samu imani cewa Allah subhanahu wataala haka yaso ya jarabe shi, ina fata mana fahimta. To maganganun malamin tafsiri kenan. To bari mu koma kuma maganar qira'o'i, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, amma qira'a ce fa shadza, bata tabbata zuwa ga manzon Allah ba. Yawanci malamai suna karanta ta ne a bisa ma'ana, shine ruwayoyin, ina fata mun fahimta, sun bambanta da ruwaya ta zo a cikin matan Shatibiyya da kuma Durra. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, wanda yake imani da Allah, Allah zai shirye da zuciyarsa, wannan ita ce qira'atul jumhur. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, to sai qira'a ta kuma ta waɗansu da ake kiransu wato manyan waɗansu malamai ne suka ce wa man yu'min billahi, aka ce yuhda qalbuhu, yuhda, wanda ya yi imani da Allah, yuhda qalbuhu, za a shirye da zuciyarsa. Mun fahimta? Duk ma'ana kaga da yake yi. Idan ka koma qira'a ta shi kuma wato al-A'raj da shi da Talha bin Mutarrif suka ce wa man yu'min billahi nahdi qalbahu, mu za mu shirya da zuciyarsa, suwaye mu, binunin azama, Allah kenan, domin Allah idan yana magana, yana magana da nunin ta girma cewa mu za mu, shi yasa ko sarakuna a yanzu sai ka ji sun ce za mu yi kaza don su nuna su masu isa ne, to Allah shi ne mai isa. Wa man yu'min billahi nahdi qalbahu, a wannan qira'a ce, a qira'a ta Ikrima kuma wa man yu'min billahi yahda qalbuhu, wanda ya yi imani da Allah, zuciyar shi yaskan wa yatma'in, za ta nutsu da Allah. Ina fata mana fahimta. To ashe kenan ita masifa da muke ganin ta, ma asaba min musibatin hatta mutuwa, suratul ma'ida aya ta 106, Allah ya ce fa asabakum musibatul maut, masifa ta mutuwa ta same mu. To ita masifa idan ta zo wa dan adam, abin da ya kamata ka yi ka yarda da cewa Allah ne ya aiko ta. Shifa al-qama, dai daga cikin manyan malamai magabata yake cewa wannan aya ma asaba min musibatin, yace huwa ar-rajulu alladhi tusibuhu al-musiba, shine mutumin da musiba za ta same shi, fa yaslam wa yarda, sai ya miƙa wuya kuma ya yarda, kamar yadda ya ambata in ka duba littafin wato As-Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 66 haka nan ka duba littafin Zadul Maqir fi ilmi at-tafsir mujalladi na 8 shafi na 283 ina fata mana bayyana wa man yu'min billahi yahdi qalbahu malamai sun tattauna akan ita kanta masifa idan masifa ta zo maka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin ya tabbata a cikin sunan na Ibn Majah 1299 haka nan hadithin Albani ya inganta cikin sahihul jami' 7879 manzon Allah yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane man asabahu musiba falyata'azzab bi musibatihi bi duk wanda wata musiba ta tabe shi ya dinga tuna musibar da ta shafe ni manzon Allah إن أحد من الناس أو إن أحد من أمتي لم يصب بمصيبة أشد من مصيبتي بي من ذا الله أشكم متاني والله إن الله ذي شريك المصيبة تجم مصيبة كسامه بكسامه إذا وانت من ذا الله يصابه اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن بأن الله غير مخلد واعلم بأن الكون غير مخلد واصبر كما صبر الكرام فإنها نور تنور اليوم تكشف في غد وإذا أتتك مصيبة تشكي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي اصبر لكل مصيبة فيا أريد ذكر وتمصيبة وتجلدي كدوري واعلم بأن المرأة غير مخلدي كفني أن أدم بزيد وما أدوني أبا سنم واصبر كما صبر الكرام كي حقري كما يجد متعني ما تدرجع سكي حقري يجد متعني ما تدرجع سكي حقري كي حقري ينم ونم وإذا أتتك مصيبة تشجي بها إذا ما مصيبة تزومك كما جرد أنت فاذكر مصابك بالنبي محمد كتنا يد مصيبة تفهمك رشم من ذن الله بايك صار إتشف بم مصيبة بايك الله فيها بي تو أنا ما لم يسيني صاباني إذا كانت مصيبة قدرت الله حكمت الله قدرت حكمت الله إذا مصيبة تزوم تو تاكرت كشي ita kanta imani da kaddara idan ta zo maka da Allah ce wa man yu'min billahi aina mun mutun ya imani da kaddara kida to mu koma cikin suratul qamar ayat 49 inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah ce mu komai mun halitta shi da kaddara komai mun kaddara shi inda Allah sannan ayoyin da suke nuna wajibi mutun ya imani da kaddara suratul taha ayat 40 fa labista sinina fi ahli madina thumma ji'ta ala qadarin ya musa kaga ne yanan annabi musa yazo a bisa kaddara ta Allah ina fata mana fahimta suratul furqan ayat 2 wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shine halitta dukkan komai kuma ya kaddara shi kaddara sannan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayoyin da yake nuna ayi imani da kaddara wa kullu shay'in خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار اشكن سوره الرعد ايه 8 الله يجي كون ابو يا اشكن قدره ومجاء الله هكذا اشكن سوره الحجر الله ما بده يتكي يجي تشوا ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم باب وانا ابو باشي منا سبب ده شيء ده قدره وموجه تكي سنن يا ان شاء الله ان فهمت منا فهمت سوره المرسلات aya ta 21 Allah madaukin sarki yake cewa inna khalaqa yake cewa yace inna khalaqnahu yake cewa fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun mani da ake kuke gani Allah yace mu muke tura shi ya shiga cikin mahaifa fa qadarna fi muqaddara Allah yace fa ni'mal qadirun ma dalla da mu masu qaddarawa kaji Allah ma dalla da mu masu qaddarawa Allahu akbar shi sa dan adam ya yadda da cewa Allah shi bidar kuma to mu koma cikin hadisi hadisi ya tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi 2244 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun bawa ba zai ban imani ba hatta yu'mina hatta ya imani ko kuma al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa sharrihi sai mutum ya yi imani da kaddara alheri ko me ko sharri to muje hadisi ya kara tabbata a cikin sunan na Ibn Majah hadisi na 81 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in bawa ba zai imani ba sai ya imani da ɗayan abubuwa guda hudu an yashhada an yu'mina billahi wahdahu kai kai da cewa Allah shi kadai ne wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne kun ji wa tu'mina bil ba'd kai imani da tashin alkiyama wa tu'mina bil qadir sannan kai imani da qaddara sannan wancan hadisin da yake cikin sahih muslim hadisi na tabbata hadisin ya kara tabbata cikin sunan na abi daud 4695 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 2610 sunan nasa'i 4990 sunan na ibn majah 64 hadisin ya kara tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 284 da kuma hadisi na 191 malaika jibril alaihi salam ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace mal iman menene imani yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sai mutum ya yi imani da kaddara alheri ko sharri da za ka same shi cewa daga wajen Allah ne kafin mutum ya kasance mai imani ina ba ta kada ba to idan ka dauki wannan maganganu ka tattara su su ne hujjoji dalilai alqur'ani da hadisi to shi imani da hukuncin Allah da musiba malamai suka ce saka kashi hudu akwai al-imanu bil ilmi kai imani da ilimin Allah kafin wannan musibar na biyu al-kitaba an rubuta abin da matinka a halin duniya da shekara 50 mun fahimta sannan na uku akwai bashi'a Allah ya so hakan ya faru ne sannan na hudu akwai al-khalq halitta dama Allah ya halicci masifar ma dama to mu ji ita kanta ilimin Allah ina fata muna fahimta Allah subhanahu wataala cikin suratul hashr ayat 22 yace huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada shine matsalan ghaibi da shahada Allah ya san komai shi yasa cikin magabata ba rukuci wani bawan Allah ne duk abin da ya faru da shi kamar da Ahmad Jalal ya ambata a cikin wato qasasul hikaya duk wata masiba in ta same shi sai ce khair akwai alheri khair kawai sai waɗansu mutanen gari suka ce kai wannan fa ya ishe mu kullun in masiba ta same shi dadi ko ba dadi ba sai ce alheri ne ko sai suka ce bari mu zo tunda dama yana da garken awaki sai suka ce to mu je mu ibe awakinsa gaba daya mu kai garin makotan garin nan mu je mu kai ma'aji aka je aka kwashi yana zuwa ya shigo cikin garke ko sai bai ga komai ba ko sai fashe da dariya sai ce khair alheri ne insha kawai sai ya zauna ya yi shiru sai wannan suka ce mu je mu tsokane shi ai mun ji labari an kwashe maka kaya sai ce khair alheri wannan magana da ya faɗa kun ga ya nuna ya yarda da Allah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu to cewa ya yarda din nan hukuncin Allah kawai a cikin daren ba su gaya mai cewa sun boye kayan shi a wajen gari ba su tunanin su cewa a'a mu koma da daren mu je mu sake zuwa mu tuntube shi mu ci anya kuwa baka damu ba kuwa ga tsatuwar tanya nan daga ga wannan nan bunsarin nan shi kuma yace khair alheri a cikin daren da suka rai wannan tsiya shi lususun haqiqiyyun barayi na gaskiya sai suka turo gar suna zuwa su kuma duk abin da aka tara a garin na dabbobi sai suka kwashi shi kuma kuje hukuncin Allah na shi yana ina kaga ya zama khair ya zama alheri ana kwashewa shi kuma washe gari sai je ibo sai suka zo da kansu suka ce mai wani ka ta abin da ya faru da mu an sace mana kaya sai ce kai alheri ya zaka ce alheri sai wani ya ce kai bari mu ga mai gaskiya wallahi mu muka sace kayanka kayanka yana gari ta ba sai aka ce aka ibo ana kawo sai ce kai kaga hukuncin Allah shi sa masifa duk inda ka zo ka yadda da ita to mu je a cikin ilimin akwai ilimin Allah sannan akwai alkitaba a cikin ilimin Allah kansa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 1483 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2660 an tambaye manzon Allah kan ƴaƴan kafirai ya za su kasance idan sun girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine mafi sanin akan me za su aikata idan sun girma ina wata muna fahimta duk masifa in ta same ka kai da hukuncin Allah ka duba annabi ayyubu alaihi salam annabi ayyubu alaihi salam hadisi cikin muqan ibn al cikin kitabul qabrani da dajin goma sha biyu da 180 hadisi ya tabbata cikin musnad abu ya'la 3617 hadisin ya tabbata a cikin sahih ibn hibban 2898 albani ya inganta a cikin as-sittah sahiha hadisin 17 nabi sai bala'i 18 kana annabi ayyubu annabin Allah ne amma sai da shekara 18 yana cikin rashin lafiya kai hatta rafadahu al-qarib wal-ba'id wanda suke kusa da shi da nesa kowa suke guje mai kai sai da ɗaya mutum biyu ne suka rage suke zuwa wajen annabi ayyuba alayhi salam manzon Allah yake bada labari sai ne ce wallahi sai da ɗaya daga cikin su ya ce kai ni fa na gaci da zuwa wajen annabin Allah nan sai ka ce ba annabin Allah ne gaskiya ba kai annabi ayyuba alayhi salam laqad aznaba dhanban ma aznabahu ahad min al-alamin kai annabi ayyuba yayi zunubin da duk duniya babu wanda ya taba yi shi sai Allah biya mai ba sai ɗaya ya ce saboda me sai ce haba shekara 18 Allah biya mai ya warkar da shi ba shi sa duk masifa ta zo maka akwai wata mata to ana faɗa min lokaci yayi in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai zuwa gobe kun ji akwai maganganu ɗaya bayan ɗaya akan maganar ita kanta masifa abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sanya a mizani abinda ne kuke yi ubangiji da Allah gafarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanahu wa ta'ala wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.